Hassana Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararwa assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu Mariya Hawwa Sharif ce tare da Zara Ufage da sauran abokan aiki muke farin cikin kati kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Litinin 10 ga watan Yuli shekara ta 2023. A bangaren rahotanni za ku ji cewa tsohon sarkin Kano kuma shugaban kungiyar Fulani ta duniya Tabital Fulako Malam Sanusi Lamiɗa Sanusi ya yi kira ga al'ummar Fulani a Ghana da kada su dauki matakin shari'a a hannunsu, maimakon haka su dauki matakin shari'a akan mutane da ma dugoni mai musu lakabi da zalunci. Muna nan tafi da tattaunawa ta musamman dangane da batun tilastawa manyan jami'an soja ajiye aiki, abinda aka bayyana da sabawa doka. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin, ciki kuwa har da labarin wasanni da rahoto na musamman tare da Sani Malumfashi. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labarin duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa birnin Vilnius na kasar Lithuania domin halartar taron kungiyar tsaro ta NATO bayan da ya tsaya a birnin London domin ganawa da Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak. Ganawar tasu ta karkata ne kacokan akan furucin da Washington ta yi na cewa za ta aika da tarin alburusan bama-bamai zuwa Ukraine, duk da cewa kasashe 123 sun haramta amfani da su, ciki har da Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden da sauran shugabannin kungiyar tsaro ta NATO na birnin Vilnius da ke wani taron yini biyu da shugaban kasar Lithuania Gitanas Nauseda da ke karɓar bakuncin sa. Kafin Biden ya isa Vilnius ya fiya birnin London, inda ya ce dangantaka da Birtaniya alaka ce mai ƙarko, yayin da ya gana da Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak. Wannan ita ce ganawarsu ta shida cikin watanni shida. Jami'an Ukraine sun ce sojojin kasar sun sake kwace yanki mai fadin murabba'i kilomita 193 tun bayan kaddamar da farmakin mai da martani a watan jiya. Poland, wadda ke zama cibiyar samar da agajin soji ga Ukraine, ta ce ta tsare mutum na 15 na wata cibiyar leken asiri ta Russia. Ministan al'amuran cikin gidan kasar Mariusz Kamiński ya ce mutumin da aka kama yana sanya ido akan wuraren soji da tashoshin jiragen ruwa. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa a yau Litinin cewa ba a cimma matsaya ba kan yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kulla na cinikin hatsi da zai kare a ranar 17 ga watan Yuli. Rasha ba za ta sabunta yarjejeniyar ba, wadda za ta tabbatar da amintacciyar hanyar fitar da hatsin Ukraine ta hanyar tekun Black Sea har sai an cika bukatunta na fitar da abinci da taki na Rasha. Mambobin kungiyar tsaro ta NATO sun samu rarrabuwar kawuna a yau Litinin kan yiwuwar kasancewar Ukraine a cikin kawancen soji gabanin taron koli na kwanaki biyu na kungiyar tsaro ta NATO a Lithuania, wanda ya kama ranar Talata da Laraba. A yau Litinin, Fadar Kremlin ta ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya gana da shugaban dakarun sojojin haya na Wagner Yevgeny Prigozhin da wasu komandojinsa, bayan da Prigozhin din ya jagoranci wani dan takaitaccen tattakin nuna tawaye. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya ce a lokacin ganawar ta sa'o'i uku, Putin ya faɗi nashi bayanan akan abubuwan da suka faru a ranar 24 ga watan Yuni, ranar da aka yi boran tawayen. Sannan ya saurari sauran komandojin da suka bada bayanan abin da ya faru. Peskov ya ce komandojin sun yi alkawarin ci gaba da yi wa Rasha yaƙi. Kungiyar ta Wagner ta shiga cikin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, kuma Prigozhin ya soki lamirin jagorancin sojin Rasha gabanin tawayen, inda sojojin Wagner suka karbe ikon headquarter commander sojojin kudancin Rasha na dan lokaci. Tawayen dai ya kare ne da wata yarjejeniya da shugaban kasar Belarus Alexandria Lukashenko ya kulla, inda ta baiwa Prigozhin da mayakansa damar komawa kasar ta Belarus. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haifar da mummunar ambaliyar ruwa a Hudson Valley dake birnin New York, wanda ya sanadiyar mutuwar mutum akalla daya, yayin da ambaliyar ruwan ta cika tituna hakan ya tilasta aka rufe hanyoyi a daren jiya Lahadi, bayan da sauran yankunan arewa maso gabashin Amurka suka fara shirye-shirye kan yiwuwar samun ruwan sama mai ƙarfi. Ba iya sanin girman barnar da ambaliyar ruwan da yawanta ya kai sama da sentimita 10 ya haifar ba, sai dai bayan fitowar rana inda mazauna yankin da jami'ai suka fara duba barnar da ruwan yayi. Sai dai jami'ai sun ce ambaliyar ruwan ta riga ta yi barna ta miliyoyin daloli. Wasu sassan kasar India sun cika makil da ruwan sama, ruwan saman kamar da bakin ƙwarya da aka yi a arewacin India, wanda ya haddasa zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 22. Ma'aikatar kula da yanayi ta India ta yi hasashen cewa a ranar Litinin za a samu ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a Himachal Pradesh da yankunan da ke kusa da Punjab ta arewa da Haryana. Ma'aikatar ta ce har ila yau ana iya samun ruwan sama mai ƙarfin gaske a Delhi a yau Litinin. Babban ministan Delhi Arvind Kejriwal ya faɗa a yau Litinin cewa gine-ginen Delhi ba a tsara su don jurewa yawan ruwan saman da ake samu ba. Jaridar Times ta India ta rawaito cewa akalla mutane hudu ne suka mutu a Delhi a jiya Lahadi a wasu al'amura daban-daban da suka hada da rugujewar katanga, rugujewar gida da tumbike bishiyoyi sakamakon ruwan saman na ranar Lahadi.
Zarau fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na farko, inda tsohon sarkin Kano kuma shugaban kungiyar Fulani ta duniya Sanusi Lamidi Sanusi ya yi kira ga al'ummar Fulani a Ghana da kada su dauki doka a hannunsu, maimakon haka su dauki matakin shari'a akan mutane da duk ma wani wanda ke musu lakabi da zalunci. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Idris Abdullahi Bakuna dauke da karin bayani cikin wannan rahoto.
Kungiyar Fulani Capital Fulaku ta duniya reshen Ghana ta shirya wannan zama ne domin mika korafinsu ga shugabansu Halifa Sanusi Lamido Sanusi na biyu na tsangwama, bambanci da hare-haren da suka ce suna fuskanta a nan Ghana. Babban sakataren kungiyar a Ghana Yakubu Musa Bari da yake zayyana irin matsalolin da suke fuskanta ya ce,
as a general secretary for over 10 years running in and out of this country facing the challenges that are mentioned to our brothers and sisters fully.
A matsayi da na babban sakatare na fiye da shekaru 10 na zaga ko ina cikin kasar nan, inda na shaida kalubalen da ɗan uwan mu Fulbe suke fuskanta. Idan muka ce zamu fara bayyana batutuwa ko kalubalen da muke fuskanta zai kai mu ga dare. Sakataren ya tsokaci kan bambanci da ake nuna musu, yadda ake yawan alakanta muggan laifuka gare su da kuma hana su ƴancin zama ƴan ƙasa da sauransu. Sanusi na abu da Sanusi na biyu, wanda shi ma ya yi jawabi da harshen Turanci ne, a gefen taron ya yi wa muryar Amurka jawabin da ya yi a takaici.
Na tunawa ƴan uwa Fulani na Ghana cewa matsalolin da suke fuskanta matsaloli ne waɗanda Fulani suke fuskanta a dukkanin Sahel har da Nigeria, kuma warware su ba zai yi wuce hanyar tashin hankali ba. Ya kamata su dauki kansu a matsayin ƴan ƙasa kuma su san cewa akwai hanyoyi na dokar ƙasa da tsarin mulki da ake bi wajen warware waɗannan matsaloli. Idan an samu shaidar zalunci to a bi haƙƙi har zuwa makura, kada a bari.
Taron ya samu halartar shugabannin Fulani a Ghana da kuma wakilcin Fulani daga sauran bangarorin ƙasar. Wasu daga ciki sun yi tsokaci kan zaman Sheikh Dr. Lamido Jibril Sisi, ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa ƙungiyar Capital Fulaku a Ghana kuma shugabanta na farko, ya ce
bayanin da ya zo ya muna yau ya falga da mu. Yau daga bayanan da ya muna daga nan bayansa kaga lalle mun falga, don ya nuna mana ma wasu hanyoyi, wasu dabaru da za mu bi legally, kamar yadda ni kuma lokacin da zan tabbatar da Capital Fulaku a nan Ghana na tabbatar da ita legally, yanda ko mun yaya kake ba za ka yi ka taba mu ba.
Shugaban majalisar sarakunan Fulani na Ghana, Sarki Muhammad Idris Bingil ya ce,
"Mu muna da zuwan sa kuma mun korafe-korafen mu duka da abinda muke fuskanta a nan kasan Ghana, mu kasance mu Fulani, duka mun sheda mai mun bashi takardu na tabbatar da abubuwan da ke faruwa, kuma ya ba mu shawara da dama wanda yake insha Allah mun gode Allah wannan shawara mu kuma mun dubiya mu gani abubuwan da zamu yi ciki."
Wazirin sarkin Fulanin yankin Accra Alhaji Usman Garba ya yaba da kira da shugaban su Sanusi na biyayi kan amfani da doka wajen warware matsaloli.
Kuma tuna cewa kamar yancin ka ba za a dauko a baka ba sai ka tashi ka yunkuri sai ka yi gogurmaya sa'an nan ka samu yancin ka, amma abin shi ne kan doka. Shi sa magana nayi magana ni daidai wadai da mun amince da wannan magana da yi. Ina gani nan zuwa gaba zamu dauki mataki idan Allah ya yarda.
A ƙarshe shugaban kungiyar Capital Flagu ta duniya ya yi kira ga al'ummar Fulani da cewa,
"Ina ba da shawara cewa mu mu duba kanmu. Akwai Fulani masu laifi, dukkanin wanda yake mai laifi kamata ya da kanmu mu dauke shi mu danka shi hannun hukuma. Idan kuma mutum ya yi laifi an zo kama shi, in mun tabbatar ya laifi kada mu kare shi. Za mu kare wanda bai yi laifi a cikin mu ba, kuma za mu kare wa wanda aka zalunta. Amma bai kamata mu zo mun taimakawa da wanda shine ya yi zalunci ko wanda ya laifi ba."
Idris Abdullah Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To madalla a gaida Idris Abdullah, yanzu kuma sai Najeriya, inda Isa Lawal Ikara ya tattauna da Manjo Yahaya Sinko mai ritaya dangane da batun tilastawa manyan jami'an soji ajiye aiki ba tare da lokacin ajiye aikin yayi ba kamar da yadda za ku ji.
To hakikanin gaskiya dai rashin bin dokan ma shine babban al'amari, domin da shi shugaban kasa zuwa akwai matakai da doka ta tana da wanda kafin ya sa sababbin hafsoshi yana bukatar sahalewar majalisar dattawa, kuma ya sa su ne tun kafin a kaddamar da majalisar dattawa. Bayan wannan kuma duk sojojin da za a kara wa girma musamman a bashi irin wannan mukami, shi ma ana bukatar abin da ake kira, akwai Army Council, akwai Air Council, akwai Navy Board, wanda su ne za su samu su bada wanda suke gani ya kamata da shawarwari. To kuma ministan tsaro shi ne wanda ke jagorantar kowace daga cikin wa'ancan council da board. To asal da aka wani abu ma babu ma ministan tsaro. To na biyu kuma shi ne illan wa'anda duk aka yi martanin da ake gani Major General ne sun bar wani gibi ne wanda yake karshe yanzu sai an zakuda an kawo wa'ansu na kasansu an sa su maye wannan guri, can na kasansu kuma a ta zakuda har aka yi ga inda wa'anda za a sa su maye wani gurbin ba su cancanta ko ba su kware na su rike wannan gurin ba. Abinda mutane kamata su sani shi ne a aikin soja kowane bangare akwai mai mukamin da ake saran shi ne zai rike, ko jirgin ruwa ne ka gani na soja ko na sama. To akwai wanda sai ya kai mukami kaza ya samu horo kaza sannan shine cancance ya ja wannan jirgi.
Amma ana magana kamar sun yawa ne manyan majojin din kasar.
A ba su yawa ba. Duba da adadin irin wuraren da muke da na aikin sojan na kasa ne na sama ne ko na ruwa. Zaka ga masu rike da irin wannan wuraren majojin ne. Akwai yansu cibiyoyi ko da a karkashin defense din ne ma ba rundunar soja ko ta kasa ko ta sama ko ta ruwa ba. A dunkule in kace NDA ai tana karkashin Hafsan Hafsoshi ne. In kace DIC tana karkashin Hafsan Hafsoshi ne. In kace command a staff college suna karkashin Hafsan Hafsoshi ne. To duk wanda za su ke wannan wuraren manyan mutane ne masu mukaman da sun kai irin wannan mukami.
Ana magana akwai sojojin da tun da wannan sun yi gaba za a daddago su masu da suke wannan gurabe.
To wannan cike guraben shine daga karshe sai an dauko wanda ba su cancanci su rike wari ba a ce an kai su. Akwai matsala wayannan da suke rike da mukaman nan ba su saba ka'idan aiki ba. Ana so in za ka rike mukamin Major General kakka wuce shekara 56 baka samu Lieutenant General ba. In ka kai shekara 56 dole ka yi retire. To mukamin da kake rike da shi kuma daga brigadier kafin a baka Major General aka ce shi kuma dole sai in an baka Major General akwai office ko matakin da za ka rike. In babu ba za ma a baka ba. To an baka shekaran ka kila kana da 53 yanzu kana da sauran shekara 3. To ya za a zo ina da sauran shekara 3 a bambare ni a cire ni.
Amma an ce kasar za ta samu sa'ida na kudin da take kashe akan manyan sojojin nan.
A'a za ta dai kara samun hanyoyin kashin kudi. Domin duk wanda kai marita zaka biya shi gratuity kuma sannan zaka sa shi a pension, kuma pension din nan bambancin albashin shi da pension kadan ne da yake nan. Na biyu rashin ba su notice na tunda ba su kai lokacin da ya kamata su retire ba aka ce su yi, to sai ka biya su albashi na wata 6. Cikakke albashi na wata 6. To wani tsimi aka yi na wani kudi aka yi tsimi ana ba wani magana tsimi.
Kai tsohon soja ne kana ji a jikinka akwai lokacin da kila za a iya cewa za a yi irin wannan zabga sojojin su yi yadda su aje tunda kai ne za ka aje da kanka.
To ai dokan ma da ake cewa ta san condition of service na duka su hafsoshin tunda da yake guda ɗaya ce a dunkule ta ba da daman duk inda aka tursa su mutum ya retire yana da daman ya ce shi ba zai retire ba sai ya gana da shugaban kasa wanda yake shine commander in chief ya faɗi case ɗinsa in shugaban kasa ya yarda sannan sai a bar shi. To wayanda suke da irin wannan daman sai su bi su ce ba su yarda ba, kaga in akai karo da ƴan taurin kai wayansu ba ma cewa ba zai yadda ba. kashin ta kai da kake so kai masa tasiri ce sai dai kai ke retire
wato kenan ka ce wannan da sun gada ma su iya ba su da su aje ku
ai doka ce ma
a tunanin ka me yasa kake ganin sun yi mi saurin mi kauya daddai adadin nasu
to ni a tunani na kawai sun yi ne su biyayya ga kasa domin a zauna lafiya wannan shine kai tunani na
banjo ya haya shin ko me retire kenan a tattaunawar su da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Isa Lawal Ikara masu haroka da ashafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan Allah yanzu kuma ga rahoto na musamman
A Najeriya a duk shekara ana samun ambaliyar ruwa a wasu sassa daban-daban na kasar sabili da yawan ruwan sama da ake samu wanda ke tare yashi da laka karshe ya cinkushe hanyar wucewar ruwa zuwa kogi da rafuka a bana ma an sami ambaliyar ruwa a binnin tarayya Abuja da ma jihar Katsina a arewacin kasar da ma wasu jihohi duk kauda hasashen da hukumar kula da yanayi suka yi na game da yiwuwar samun aukuwar ambaliyar ruwa a wasu sassa na arewacin Najeriya. A duk inda aka sami aukuwar ambaliyar ruwa sai kaji an samu hasarar rayuka dukiyoyi da makaddarori kamar da yadda wannan mata ta yi mana bayani na ɗanta da ta yi hasara sanadiyar ambaliyar.
Ruwan ya cika gida
kina goye da shi
ga hannu yana jirawa sai daga hannu na yana jirkita shi sai ya fita sai can wannan wata shekara shugura sai ya kulle ina tsaye cikin ruwan nake to ina rike da yar karamai ya shida mun in kamo shi eh ni sa ita kuma sai na rike ta to sai ruwan sai ya jirkita mu gaba daya sai mutane suka ta iyu kai ta iyu sai aka kama ɗauki sai aka hidda ni daga cikin ruwa dama ana hiddo ne aka ce ina ruwa ce shi ya burwa ina diya take sai aka ce na ce ga ta cikin ruwa wani matashi ne dora kawai sai hiddo ta
da ranta
eh aka danna mata cikin ta sai ruwan ya fita
bayanai daga ganawa wanda suka yi aikin sun tugawa waki bayan da ruwa ya janye kwana ɗaya da wini sun nuna cewa an sun tugawan kusan mutum 8 jama'a birnin Abuja an samu asarar rayuka na akalla mutum 2 da kuma na dukiya a don san barka shine yadda gwamnatin jihar Katsina ta ɗauki mataki na gaggawa na tsayar da abin a inda ya faru tare da ɗaukar matakan hana aukuwarsa nan gaba mataimakin gwamnan jihar Katsina honorable Lal Jobe ya jagoranci shugabannin hukumomin bada agaji alƙinta muhalli da kuma na tsara birane da dai masu ruwa da tsaki game da lamarin suka je ran gadin ganin yadda abin ya auku nan take ko yayi bayani ga manema labarai na matakan da gwamnati ta dauka jama'a binnin tarayya Abuja hukumar binnin ta ba da umarnin rushe wasu gine-ginen da aka yi su ba bisa ka'ida ba waɗanda suka cunkushe hanyar ruwa wanda sanadiyarsa ambaliyar ta auku.
Na kuma zanta da ƙwararru game da wannan lamari. Dr. Awal Abdulsalam, shugaban sashen nazarin ƙasa a jami'ar jihar Kaduna, na tambaye shi abubuwan da ke haddasa ambaliyar ruwa.
Abin da ke haddasa ambaliyar ruwa na iya cewa kala biyu zuwa uku. Ta farko ko dai ai ruwan sama da yi yawa, shi zai cika tafkuna hatsi ambaliya, shi ne ambaliya. Na biyu ko kuma a ce dam ya cika ko ba lokacin ruwan sama ba ne, amma mafi yawa lokacin ruwan sama a ce an buɗe shi don a rage yawan ruwan, to hanyar ruwan za ta iya ambaliya ko kuma dam ya balle. Na huɗunsu wanda kuma shi watakila za a ce kusan shi muke haddasa a kanmu shi ne mutane da suke da ɗabi'ar zuba gona a cikin magudanar ruwa ko kuma mutum ya zo ya gini a kan hanyar ruwa, ba a tarin ruwa hanya. Don haka idan an samu wurin sama mai yawa ruwa ya biyo bai samu hanya ba zai mamaye duk inda ya samu, wannan shi ake kira ambaliya. Na uku wannan shi ko ba na Allah da Annabi bane ke haddasa wa kanmu, ruwan sama bai yawa ba amma saboda mutane sun zo sun yi gini akan hanyar shi ko kuma sun zuba bola ya cusa hanyar ruwan da haka sai ya mamaye inda bai kamata ya mamaye ba. Dama ambaliya shine a samu ruwa ya mamaye wurin da bai kamata a ce ya mamaye ba.
Shin ina mafita?
Mafita ga ambaliyar ruwa, zan ba da misali kamar a birnin Kaduna, duk shekara ana samun ambaliyar ruwa a wasu wurare, a waɗannan wuraren daman hanyar ruwa ne. Kogin Kaduna da ya biyo ta cikin garin Kaduna ya cika da ƙasa. Na farko shi ne ko dai a yashe shi ko kuma a mai katanga ko kuma jama'ar da ke zaune a wurin da in an samu ruwan sama da yawa yake ambaliya dole a tashe su ko su tashi. Wannan shi ne mafita. Na biyu kuma shi ne wanda muke haddasa a kanmu shi ne al'umma ya zama sun ɗau mataki a kan kansu, don ba gwamnati za ta zo ta tsare ka ba. Za ka ga wani da hadari ya haɗo zai taho da gudu ya zo ya zuba bola a cikin magudanar ruwa, wannan bola za ta je ta tara hanya sannan kuma ruwan ya ambaliya. Wannan su ne matakan da za a ɗauka don ba za a iya dai hana ruwan sama ya sauko ba, sannan kuma idan madatsar ruwa ta cika dole a buɗe ruwan ya tsiyaye.
Baya ga wannan anya ba sai hukuma ta shiga lamari ta yi wa ruwa zagin hanyar fita cikin gari da birane ba kana a samu sauki?
Ya tsaye wa gwamnatin adalci musamman gwamnatocin jihohi a manyan birane za su ga da zaran damuna ta tunkaro akwai abin da suke kira distinctive. Za a ga ma'aikatar kula da muhalli sukan zo su yashe waɗannan manyan kwatoci da ruwa ke bi. Wannan kusan duk shekara ana yi. Inda nake ya irin hali ne na al'ummarmu. Da bayan an yashe ɗin nan wani fa da iharin ya ga hadari zai ɗauki bolar gidan shi don ba zai iya biyan 50 ko 200 ba a je a zubar mai. A'a ga inda ruwa zai kwarara ya wuce da ita zai zo ya zuba bai damu da abin da ke faruwa ba. Amma kuma gwamnati dole ta ɗau mataki na cinsa mutanen da ke gini a kan hanyar ruwa. Wannan kuma hukumar da take kula da tsare-tsaren birane wannan haƙƙinsu ne. Duk inda suka ga in an yi gini zai toshe magudanar ruwa ko kuma shi mutumin da zai je ya gini zai sa kanshi a hatsari.
Shikau Abdulhadi Abdullahi malami ne a kwalejin kimiyya da sana'a ta Kaduna ya yi tsokaci game da wannan lamari.
Ambaliyar ruwa wani abu ne da ake samun shi kusan duk lokaci na damina, kuma wani abu ne da tabbas is avoidable in mutane suka bi hanyoyin da suka dace.
Shin ta wace hanya za a kawo ƙarshen ambaliyar ruwa?
Gaskiya ƙarshen shi yana da wahala, amma dai koyon da za a tsakaita abin dole ne gwamnati ta shigo ciki. Kai kana zaune a unguwa, wanne yana zaune a unguwa, ba yanda za ka hana wani abin, amma gwamnati ta ce take da alhaki na dole ta hana wannan abubuwa gabaki daya. Misali yanzu ka zo kai gini a wanda bai dace ba, ka gani da ba hukuma babu yanda zan zo in maka magana na, sai dai in baka shawara. Amma gwamnati tana da ƙarfin iko na za ta zo ta ce wannan abu da aka yi a wannan wuri bai dace ba, saboda haka a kawar da shi, babu yanda kai dole ka yi. Na biyu kuma in ka duba da muna da duba gari wanda duk yawanci duk ranar sati ko lahadi ana tsaftace muhalli, yin wannan zai sa mutane su shiga taitayin su wajen zubar da shara ta ko'ina. To kaga in aka yi wannan mu insha Allah wannan shi za mu yi magance shi ta hanyoyi da yawa, mu kai amfani da hankalin mu ba tare da gwamnati ta shigo ba, amma ya kamata gwamnati dole ta shigo.
To kamar yadda madatsun ruwa wato dam a duk shekara suke buɗe hanyar ruwa don ya ragu kada ya balle shinge yawa jama'a ta'adi, shin babu wata hanyar hana aukuwar haka?
Su waɗannan ma'aikatan ya kamata su sani gaskiya ana musu training, amma wani lokaci su kansu akwai laifi da gare su. Ruwan yayi yawa sai a sake ruwa na awannin shi ke kawo wannan ambaliya. in aka saki wannan ruwa kadan sai a dan rike shi zuwa dan wani lokaci ruwan nan ya riga yayi nisa sannan sai a saki saki wani amma lokaci kuma ruwan za ga su kansu ba su saki shi a hankali sai ya zo ga ya taru ya fi karfin rike shi dole saki shi da yawa kafin saki din gaskiya suna ba da sanarwa lokaci kaza za a saki ruwa jafo duk wanda suke kusa da rafuffuka da sauransu su kauce in ba haka ba za ga irin wannan ma shine ke kawo ake rasa rayuka ana asarar dukiyoyi to wannan gaskiya dama shi irin wannan dama yafi illa gaskiya
Hanya daya tilo shine ma'aikatan dam su ƙara sa ido jama'i su bi umarni tare da nuna dattaku kananan hukumomi su agaza wajen bude hanyar ruwa a duk lokacin da damuna ta sauka Sani Shaibu Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
A gaida Sani Shaibu Malumfashi da rahoto na musamman yanzu kuma lokacin ne na labarin wasanni
Wasanni a takaice
Yar wasan kwallon kafan Najeriya Asisat Oshewala ta shiga jerin sunayen 'yan takarar gurzon shekara ta Ballon d'Or ta bana sakamakon tauraruwar ta da ta haska sosai a kakar wasanni da aka kammala a kungiyar mata ta Barcelona inda take taka leda sunan na Oshewala wacce kuma ta taba taka leda a kungiyoyin Liverpool da Arsenal na Ingila ya fito ne a rukunin 'yan takarar gurzon shekara ta bangaren mata to sai dai Oshewala tana fuskantar gagarumar fafatawa a yayin da jerin sunayen ya kuma kumshi wasu zaratan ƴan wasa mata daga bangarori daban-daban na duniya yanzu haka Oshewala tana a kasar Australia tare da takwarorinta ƴan wasan kungiyar Super Falcons na Nigeria inda suke shirye-shiryen soma fafata gasar cin kofin duniya ta mata ta FIFA ta wannan shekara Najeriya na a cikin rukunin B na gasar tare da mai masaukin baki Australia da Canada da kuma Ireland Rahotanni daga kasar Faransa na bayyana cewa kungiyar kwallon kafar PSG ta soma zawarcin dan wasan gaba na Najeriya Victor Osimhen da ke taka leda a kungiyar Napoli ta kasar Italia. Matakin PSG din ya biyo ne bayan bukatar da take da ita na maye gurbin shahararren dan wasan ta Kylian Mbappe wanda makomarsa a kungiyar ba ta da tabbas. Kontragin Mbappe zai karkare ne a watan Yuni shekara ta 2024 mai zuwa. Kuma shugabannin kungiyar na fargabar cewa ba zai rattaba hannu a sabon kwantaragi da kungiyar ba lamarin da zai sa su rabu da shi ba wani amfani rahotanni sun bayyana cewa bayan tabarbarewar dangantaka da PSG Mbappe ya shirya komawa Real Madrid a wannan bazara yayin da Real din take farautar wanda zai maye gurbin shahararren dan wasan gabanta Karim Benzema wanda ya koma taka leda a kasar Saudi Arabia wasu majiyoyi dake da alaka da kungiyar ta PSG na cewa Shugabancin kungiyar na da yakinin cewa Osimhen ne kadai zai iya maye gurbin Mbappe kamar yadda ya kamata. To sai dai Napoli ta fito karara ta bayyana cewa duk mai son dan wasan nata to kuwa sai ya zuba zunzurutun kudi har fan miliyan 100 lamarin da ya sa kungiyoyi da dama da suka nuna sha'awar dan wasan a can baya suka ja da baya. A ɗaya bangaren kuma kungiyar kwallon kafar Barcelona ta kasar Spain ta yi fatali da ta yanda PSG ta yi mata na sake mika mata dan wasan ta Neymar dan kasar Brazil ya bar Barcelona ne zuwa PSG a shekara ta 2017 a kwantaragi mafi tsada a tarihi a lokacin a cewar mujallar wasanni ta Mundo Deportivo Barcelona tana dare-daren sake sayen Neymar ne saboda hakan kan iya haifar da matsala ga kungiyar sakamakon dokar nan ta kayyade kashe kudade haka kuma jaridar ta ce kungiyar na fargabar Neymar na iya kawo matsala tsakanin ƴan wasan A can baya dai kungiyar ta Barcelona ta yi yunkurin sake sayo tsohon dan wasan nata har ma da takwaransa Lionel Messi da ke PSG din a lokacin to amma kuma haƙa bata cimma ruwa ba. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Washington DC.
An gaida na Sa'inna da labarin wasanni da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya isa birnin Vilnius na kasar Lithuania domin halartar taron kungiyar tsaro ta NATO bayan da ya tsaya a birnin London domin ganawa da Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak. Ganawar tasu ta karkata ne kacokan akan furucin da Washington ta yi na cewa za ta aika da tarin alburusan bama-bamai zuwa Ukraine. Duk da cewa kasashe 123 sun haramta amfani da su ciki har da Birtaniya. Jami'an Ukraine sun ce sojojin kasar sun sake kwace yanki mai fadin murabba'i kilomita 193 tun bayan kaddamar da farmakin mai da martani a watan jiya. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa a yau Litinin cewa ba a cimma matsaya ba kan yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kulla na cinikin hatsi da zai kare a ranar 17 ga watan Yuli. Russia ba za ta sabunta yarjejeniyar ba, wadda za ta tabbatar da amintacciyar hanyar fitar da hatsin Ukraine ta hanyar tekun Black Sea har sai an cika bukatunta na fitar da abinci da taki na Russia. Mambobin kungiyar tsaro ta NATO sun samu rarrabuwar kawuna a yau Litinin kan yiwuwar kasancewar Ukraine a cikin kawancen soji gabanin taron koli na kwanaki biyu na kungiyar tsaro ta NATO a Lithuania.
Tomas Sararamu, da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na karshe a jerin shirye-shiryen mu a yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu kuwa madadin Zara Ofage da ta karanto labaran duniya, da Mercedes da ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharif, muku fatan alheri, mu kwana lafiya, sai da safe ku.